اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikon sa rayuwar mu ta iso wannan rana yau 20 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake daidai da 11 ga watan hudu shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na Masjid Ali ibn Abi Talib da kenan gandun wambai cikin garin Asrai dan cin fassara na ma'anonin ayoyin Alqur'ani mai girma gurgudun hali muna karatu cikin Raddul Azhani ila ma'ani Alqur'an da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka yau shine dare na 21 cikin wata ko ubangiji Allah ya mana muwafaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadaitar da mutane su kirda don daren lailatul qadr idan goman karshe ya shiga to yau an fara goman karshe yau dare na 21 ko dare na 21 ko na 23 ko na 5 ko 7 ko 9 kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kirda don ta a cikin wutar wannan kuma bai hana cewa dukkan abunan kwanaki 10 mutum yayi kokarin kusata zuwa ga ubangiji subhanahu wataala a cikin su ba kirda don lailatul qadr ba yana nufin cewa sallar tahajjud ne da mutane za su taru kawai su yi ba ko ba ana kallafa wa mutane sai sun sauke alqur'ani ne kawai ba wannan za su iya sauke qur'ani su sauke wadanda ba za su iya sauke qur'ani ba su karanta abin da ya samu faqra'u ma tayassara min alqur'an ku karanta abin da ya sauka cikin alqur'ani haka Allah ya ambata kuma ba ana kama sallah ne kawai a yi tun daga farkon dare har karshe ba a ayyukan alkhairi ake so mutum yayi wanda ya hada da sallah gurgudun yadda mutum zai iya ya hada da sauran afkar ya hada da karatun alqur'ani mutum ya dinga yi makansa hisabi yana tuntuntune a kayan abubuwan da ya aiwatar yaya dangantakarsa da ubangiji take kuma muhimmin abu shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da matarsa ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya manzon Allah kana ga in na dace da lailatul qadr me zan yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koyar da ita addu'a mai sauki annabi ya ce to ki rika cewa قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عني يا الله كما أبو تشن أفواني كنا كمك أو نر أفوا الله كمن أفوا لما إيت أفوا كان كري والي فيني قبال إي بابو علامة سا بابو شي بابو علامة سا الله يا يا في شي يا شا في شي قبال يا to wannan shine afwa babu abin da mutum yake bukata sama da afwar Allah to dan haka mutum ya yawaita neman lahira kada mutum ya sanya duniya ita ce a gaba matsalolin duniya shine abin da mutum zai dage yana ta addu'a yana roƙon Allah a ya sanya lahira ita ce muhimmiya neman gafaran Allah neman afwar ubangiji neman yafiya a kayan kurakurai neman gamdakatar da shiga aljanna kuma ba a hana mutum ya ambaci wani abu na duniya ba wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirati wala tansa nasibaka minad dunya kaga hatta a infaki ma cewa aka san aka ce infaki domin neman lahira shine za a sa a gaba infaki kuma don kai a al'amarin duniya shi kuma sai aka dan farashi to ballance na kuma yayin da mutum ya fuskanci ubangijinsa a irin waɗannan darare masu albarka ai abin da ya dace ya bada muhimmanci a kai shine neman shari'a neman sabaci a kai shari'a cikawa da imani da neman shiga aljanna kana duk wani abu kuma sai zamanto mai bibiya ne ga waɗannan muna roƙon Allah ta'ala ya dace da mu ya sanya muna cikin yantattun bayinsa a wannan wata mai albarka in ba mu manta ba mun tsaya cikin suratul a'raf a kan aya wato ta 22 ne ko bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة شجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
تو الله سبحانه وتعالى يا حكي تامنا أبنده وكانا نا تلالبد إبليس ييما النبي آدم عليه السلام لما تصحوا ya yaudare su wajen cin itaciyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu hani kada su kusata kuma Allah madaukaki ya ambaci waɗansu uzurai guda biyu ga annabi Adam alaihi salam wato annabi Adam ba yayi wannan ne bisa kangara yin karan tsaya dokar Allah ba uzuri na farko shine wanda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratu Taha ayat da muke ishara gare ta a karatun mu na jiya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya falam najid lahu azma mun yi umarni ga annabi Adam a gabani ya saba wannan dokar fanasiya sai ya manta kaga wannan mantuwa uzuri ne to amma da yake shi yana daga cikin annabawa sai a ce hasanatul abrar sayi'atul muqarrabin kamar yadda malamai suke cewa abinda idan kai a wajenka ne to sai ya zamanto abu ne wanda ya ba laifi ba ne amma a wajen waɗanda suke masu matsayi a wajen Allah kamar annabawa wannan abin sai ya zama laifi ne kaga idan mu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi falala musamman ga al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah kada ka kama mu idan mun manta kuma annabi ya ce ghufran li ummati al-khata'u wan-nisyan wa mastakrahu alayhi al-ummata an yafe musu cikin abin da aka yafe musu har da mantuwa shi yasa idan mutum mantuwa ne Allah baya kama mutum da mantuwa to kaga Allah ya ambaci annabi Adam alayhi salam cewa fa nasiya kaga uzuri ne to amma ga annabi Adam bai zan uzuri ba saboda shi matsayinsa ya kai wani waje ba sauran irin sauran jama'a yake ba kamar yadda suke fada hasanatul abrar sayi'atul mukarrabin uzuri na biyu da Allah ya ambata da zamu iya fahimta shine wan ayat da ta biye ma wannan yayin da iblis yazo yake ambata musu dangane da wannan itaciya basu masa da'a nan take ba basu yadda da abin da ya fada ba har sai da Allah ya ce wa qasamahuma inni lakum malamin an-nasihin ya musu rantsuwa da Allah cewa shi mai nasiha ne a gare su malamai na cewa ko wanda daga cikin malamai na cewa man khada'ana billahi khada'na duk wanda ya yaudare mu da sunan Allah to sai mu yaudaru don haka bawan Allah shi idan aka ambata masa sunan Allah yadda yake kamar yadda malamai suka ambata to don haka wannan sai zaman to uzuri ga annabi Adam alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fadallahu ma bi gurur sai warqad da su saboda ya sanya su sun aikata abin da zai sabbaba sarayar daraja ko kuma raguwar daraja a wajen su da suna cikin aljanna yanzu za a fidda su to sai warqad da su fadallahu ma bi gurur sai ya yaudare su watan darudi falamma za kashe jarata yayin da suka ɗanɗani ita wannan itaciya ai tana wala minha shay'an yasira suka taɓa wani abu kaɗan daga ciki badallahuma sawatuhuma sai al'aura su ta bayyana gare su wanda da aka suturce musu ai zahara ai zahara li kullin minhuma qubuluhu wa qubulul akhar wa duburuhu kowanne a cikinsu sai al'aurar ɗan uwansa gabansa da bayansa ya bayyana gare shi da shi din ma baya ganin gabansa balle bayansa baya ganin gaban matarsa balle bayanta ma'ana ba zai ga al'aurar ta ba Allah ya sanya haske kamar yadda wasu malamai suka ambata wai suka ce tufafi ne daga tufafin aljanna Allah ya tufatas da su to daga ɗanɗana wannan itaciya sai ya zamanto al'aurar su ta bayyana gare su kamar yadda malamai suke ambatawa Hawwa'u ita ce wadda ta fara ɗanɗanawa wato ita ce wadda Iblis ya talalaba da farko ta fara ɗanɗanawa amma ita ba abin da ya same ta annabi Adam alaihi salam shi kuma yana ɗanɗanawa shikenan sai al'aurar su kuma ta bayyana musu me ya saka aka ce yayin da ita ta ɗanɗana ba abin da ya same ta shi kuma da ya ɗanɗana sai suka aka musu horo a lokacin aka ce ai dokar da Allah subhanahu wataala ya ba su su biyu ne cewa ya ce wala taqraba ya kaushe damiru na tafniya kada ku kusaci wannan itaciya fatakuna ku biyun za ku zammina zalimin daga cikin azzalimai to da ya zamanto ita ɗaya ce ta ɗanɗana yanzu laifin bai cika ba amma shi da ya ɗanɗana shi kenan yanzu laifi ya cika wallahu alam to Allah ya ce wa tafika ya khsifani alaihima sai suka tsora ɗan farawa alaihima a jikunansu min warqil jannati daga ganyen aljanna saboda kunya sai ta kama su sai wannan ya fusgi ganye wannan ya fusgi ganye suna sanyawa a gabansu saboda kunya shi kunya ita kunya suna rufewa jikinsu asa innan ne wanadahuma rabbuhuma sai ubangijinsu ya kiraye su wa qala Allah ya ce musu alam anhakuma an tilkuma shajara ban hana ku wannan itaciya ba kuwa wa aqullakuma har ma nace muku inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaydan agare ku maki ne bayyananne a adamu aka fada amma dokar hadda ita domin shine aka ambata masa inna hadha aduwwun laka wa li zawjika فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى kar kai saken da zai fidda ku daga aljanna dama Allah ya musu kashe ki to amma me yasa annabi adam yayi uzurin da Allah ya ambata fa nasiya ya manta falam najillahu azma sai ba mu samu tsayin daka a wajen sa ba ai bayyinul adawa dan istifhami ne takarriri ai kad qultu lakum zalik mana Allah ya tabbatar musu cewa na fa gaya muku da ba ban gaya maka ba ba ai ba tambaya aka yi ba ana nuna ai na gaya maka to kaga anan wajen zamu ga bambanci a tsakanin iblisul la'in da annabi adam alaihi salam shi iblis lokacin da ya ma Allah laifi da Allah ya nemi uzuri a wajen sa me a hanzarinka me ya hana ka yin sujuda ma mana'aka an tasjuda id amartuka me ya hana ka kai sujuda yayin da na maka umarni shi a lokacin ba tuba ya yi ma Allah ba a'a sai ya sake jaddada tunanin nasa shi bai yadda ya yi laifi ba ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alin girman kai ne kake ji ko ku kana ga kai kafi shi daraja ne kaga da sai tuban ubangiji ce ya ubangiji zan bi umarninka a yafe min amma lokacin sai jajirce a kayan abin da ya aikata babu alamar tuba ta tare da shi to kaga sai bambanta annabi adam alayhi salam shi yayin da ubangiji ya jefa masa lafazi na tuhuma alam an hakuma an tilkuma shajara ban hana ku cin wannan itaciya ba wa kullu kuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin annabi adam sai ya ce me
qala rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
قال النبي آدم دما تسحوا سي سكتي ربنا يا أوبنجي مظلمنا أنفسنا من ظلم تكاونا أي كان الله يتي ألم أنحكما سوبيون أكي جيفا متهما to yanzu uzurin da za su ambata da tuba su biyu suka fada tare da cewa annabi adam shine wanda Allah ya kimsa masa lafazin da za su fada na neman tuba fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin annabi adam sai ya watan samu wasu kalmomi daga wajen ubangijinsa wanda su ne ya fada dan tuba din Allah ce fataba alaihi sai Allah ya yi tuba a kansa ai ma'ana da shi da matar tasa me yake nuna shi da matar sa wannan shine kalmar da annabi adam alaihi salam watan ya cafka daga wajen ubangijinsa ya talakinta daga wajen Allah rabbana zalamna anfusana ya ubangiji mu lalle mu mun zalunci kawunanmu wa illam taghfir lana wa tarhamna kuma in har ba gafarta mana kai kama na rahama ba lanakunanna min al-khasirin zamu zan daga cikin masu hasara wadannan lafuzza da suka fada lafuzza ne wanda suke masu tsafta lafuzza ne wanda sun tara sassan irin abin da bawa ake so ya fada a yayin da yayi mu ubangijin sa laifi yana neman tuba abu na farko shine al-i'tirafu bi-dhanbi duk lokacin da mutum bai yadda yayi laifi ba to ai babu tuba shi fa bai yadda yayi laifi ba irin iblis shi bai yadda yayi laifi ba shi yasa bai tuba ba amma abu na farko mataki na farko na tuba shine bawa ya yadda ya aikata laifi to kaga ana ya al-itraf bi-dhanb yace rabbana suka ce rabbana ya ubangiji mu zalamna anfusana mun zalunci kawunanmu sun yadda cewa sun zalunci kawunansu sun aikata laifi Allah ya hana su abu kuma sun aikata kaga sun yi sharadi na farko sannan sai suka miƙa neman gafara wajen ubangiji wa in lam taghfir lana wa tarhamna, in har baka gafarta mana ka mana rahama ba, kaga wannan yana dauke da ma'ana na talabul maghfira wa rahma, sun nemi gafara sun nemi rahama daga wajen Allah, kada ya kama su da wannan laifin, domin dama yana daga cikin siffar mu'minai. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, suna yadda cewa sun yi laifi, za su tuna ubangijinsu subhanahu wata'ala, su ambace shi, su nemi Allah ya yafe musu, domin sun san ba mai yafa laifi sai Allah. To kaga nan annabi Adam ya nemi yafiya a wajen Allah, saboda ya san ba mai yafe masa laifin in ba Allah ba. Mataki na uku da ya dauka shine yace lanakunanna minal khasirin, in har baka yafe mana ba. Jawabu indin nan shartiya, yace lanakunanna minal khasirin, to za mu zan daga cikin masu hasara. Kaga anan wajen wato ya nuna nadama, annadamu ala dhanbi, duk mutumin da yace in har ba a yafe mun ba, to lalle al'amarin ba zai mun dadi ba, ai nadama ce, yana tunanin abin da zai je ya dawo idan ba a yafe masa ba. Kaga yayi da na sani. To waɗannan abubuwa ana san su a duk lokacin da bawa zai tuba, al-i'tirafu bi dhanbi, sannan mutum ya nemi yafiyar a wajen Allah subhanahu wata'ala, wanda neman yafiya din nan wa in lam taghfir lana wa tarhamna, neman gafara ne, da kuma zimma cewa ba za a ƙara komawa kan laifi ba. Duk wanda yake so a yafe masa abin da ya aikata na laifi, to ku ba zai yadda ya daɗe aikatawa ba. To kaga wannan shi ma a koye yana ciki. Sannan lanakunanna minal khasirin, akwai nadama a cikin lafazin da ya faɗa. To duk lokacin da bawa ya koma zuwa ga ubangijinsa da irin waɗannan abin nan lafuzza, to Allah subhanahu wata'ala zai fuskance shi da yafiya. Allah ka yafe mana. To kaga anan sai bambanci ya bayyana tsakanin annabi Adam alayhi salam da kuma Iblis la'in. Shi Iblis da ya laifi bai da yayi laifi ba, sai ya doge a kayan abin da ya tsayu a kayansa. Annabi Adam da ya laifi da aka tuna masa, sai ya yadda yayi laifi, don haka sai ya tuba. To a kowane lokaci a cikin rayuwa, matukar mutum idan ya aikata laifi aka tuna masa, yana yadda ya aikata laifi, to insha Allah za ka same shi ya tuba. Amma wanda yake ga laifin da ya aikata ba laifi ba ne, to wannan shine yafi nisa da yin tuba, sai zan kan garairai, saboda zuciyarsa za ta bushe. Allah ya ce
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
قال سي الله تعالى يتي مسو اهبطوا كسوكا كاغنا انكايشي تسيغا نجمعي alhali kuma Allah yana magana ne da annabi Adamu da Hawwa'u a baya ko. To da aka ce ihbitu, wasu malamai suka ce anan Allah ya yi magana ne da annabi Adam da Hawwa'u da kuma Iblis, shi yasa aka kawo shi a matsayin jami'i, saboda a lokacin da aka fidda Iblis daga cikin aljanna yana nan a cikin sama a wani kaulin. To don haka annabi Adam alaihi salam da shi da matarsa Hawwa su sauka daga cikin aljanna, su ma sauka daga sama, shi kuma Iblis da dama an kore shi a aljanna amma yana sama, su sauko tare da shi. Wannan shine ya zamanto ba su zan sai rabu ba. Iblis sai dinga lazimtar annabi Adam, yana lazimtar Hawwa. Wannan shine sirrin da ya sanya ‘yan Adam kowa a cikinsu yana da ƙarini, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata, ba ɗaya daga cikin kuface yana da ƙarini daga cikin shaitanu, kowa yana da abokin gwamayyarsa daga cikin aljanu. Suka ce har kai ya manzon Allah ya ce hanni, sai dai ni Allah ya taimake ni akan nawa ya musulunta. a wani waje yace sai ni Allah ya taimake ni akan nawa baya umarta ta ma'ana baya karfafa ta sai akan abin da yake na alkhairi to kaga kowa yana tare da kari kenan kari ni kenan wanda idan kangarar sa ta yawa zuciyar sa ta nisa daga Allah to sai a sanya wannan karenin nasa shine ma zai mamaye jikin sa gaba daya shi ba zai iya samun tunani nasa ba sai abin da karenin yace ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين دو wanda ya bijire ma ambaton Allah to sai a sanya shedan ya zama yayi qaibu akan sa alqaibu shine kaman kashar albayda idan ka dafa kwai bawon bayan nan nasa ba sai a hankali kake cire shi ba ya manne da jiki ya lullube ko to shine qaibu wanda ya bijire ma dokar Allah to sai a sanya wannan shedanin nasa mamaye jikin sa zai kamar yadda kwasfar kwai take mamaye bayan kwai kaga ko ina kenan ta lullube shi shedanin ya lullube shi shine zai dinga masa umarni na abin da zai aikata Allah kamar na tsare to wasu malamai suka ce ihbitu da aka ambata an ambata mu annabi Adam ne da Hawwa da kuma zuriyarsu da suke cikin tsatsansu waɗanda su ma a lokacin dama Allah ya riƙe alƙawari a wajensu wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum alastu bi rabbikum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu shahidna qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin to kage dama tun ana cikin tsatso Allah subhanahu wataala ya riki alƙawari a wajen ƴaƴan annabi Adam cewa ba ni ne ubangijin ku ba suka ce kai ne ubangijin mu kuma za mu bauta maka Allah ya ce to nayi muku ne dan kada a ƙarshen lamari ku ce ku ba ku san haka ba to kenan annabi Adam alaihi salam da Hawwa'u suna dauke da zuriyarsu a cikin tsatsonsu to sune waɗanda Allah ta'ala ya ce ihbitu shi yasa aka kawo shi da siga ta jam'i to shine fassarar da malam ya dauka anan ai Adam wa Hawwa wato annabi Adam da Hawwa bimashtamalatuma alaihi min zurriyatikuma da abinda kuka dauke da shi na zuriyarku ihbitu ila al-ardi Allah ya ce ku sauko ban kasa ba'dukum li ba'din adu in an dauka cewa lamirin ana umarni ne ga annabi Adam da Hawwa'u da Iblis su sauko ban kasa to sai Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu sashen ku zai zan abokin gaba ga sashi wato annabi Adam da Hawwa'u da zuriyarsu za su zama to abokan gaba ga Iblis Iblis ma zai zama to abokin gaba ga su tunda kiyayya tsohuwar kiyayya ce kiyayya tsohuwar kiyayya ce kiyayya ce ta asali wanda ya tun a mahaifinmu annabi Adam alaihi salam babanmu annabi Adam to shi yasa Allah ta'ala ya mana kashedi mu din ma yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa lalle shaytan fa maki ne a gare ku kuma ku rike shi maki a fatattakhidhunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu yanzu za ku rike shi da shi da zuriyarsa su ne majibintanku alhali kuma maki ne a gare ku kaga duk wanda ya rike makiyinsa a matsayin masoyi kuma yana saye yana sane cewa ya bayyana masa kiyayya ai ya zamanto mai wauta ko to Allah yake mana kashedi kabu da mu rike shedan a matsayin masoyi duk abin da zai kawata mana a zuciya wasu wasin da zai kawo mana ya talalabe mu mukibin Allah ko ya ziga mu yin aikin asha ko ya sanya mu busan zuciya ko waɗansu abubuwa ko ya dan kwafar da mu wajen bin Allah kada mu masa biyayya to Allah ta'ala ya ce qala habitu ba'dukum li ba'din adu sashen ku zai zamanto maki ga sashe in an dauka kuma ihbidu dinnan ana nufin annabi Adam da Hawwa'u da abin da suke dauke na zuriya to nan da Allah ya ce ba'dukum li ba'din adu sai zamanto kenan ba'du dhurriyati li ba'din adu zuriyar ta ku sashen su za su zamanto abokan gaba kuma ga sashe kamar yadda yake waki muke gani ko min zulmi ba'dihim ba'da sashin su zasu rika zaluntan sashi ai tun daga ƴaƴan annabi adam aka fara samun zalunci qabila dan sa ya kashe dan uwan sahabila wanda shine awwalu qatilin farkon wanda aka fara kashewa farkon wanda ya fara mutuwa cikin ƴaƴan annabi adam kuma kashe shi akai shine habila to kaga abinda Allah ya ambata ku sauka ban kasa ba'dukum li ba'din adu sashin ku zai zan abokin gaba ga sashi wala kun fil ardi mustaqarrun amma kuma kuna da wata matabbata a ban kasa makanu istiqrarin za ku samu wajen zama wa mata'un da dan jin dadi kadan na abinda za ku yi amfani da shi cikin abinda Allah ya hore muku a wannan duniya ku dan yi amfani da shi ila hin zuwa ga wani lokaci tan qadi fihi ajalukum lokacin da ajalin ku zai katse wa huwa al-maut shine mutuwa duk dadin da mutum yake ji daga mutuwa ta same shi kuma ai shikenan ko dadi ya kare wani ma dadin ne zai kashe shi ko ba ka bane ana samu wani shi tsabar dadin ne ma zai kashe shi wani wahala ta kashe shi wani kuma dadi ya kashe shi eh duk dai mutuwa daya ne mallami mutu bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al-asbab wal-maut wahidun mutuwar da daya ce sabubban mutuwar ne suka bambanta wani tsabar yunwa ne za ta ishe shi babu abinci babu ruwa yana haki shi kadai a jeji ba mai taimakon sa sai ya mutu tun yana dan ganin garara garara har komai ma ya kare shi kenan ya mutu wani kuma abinci zai ci ya koshi ko ba haka ba idan ya ci abinci sai ya koshi kuma sai ya kware wasa ne gaskiya ne sai ya zama mutuwa to kaga ai daidin mutuwa kai wannan koshi ya kashe shi wancan kuma yunwa ta kashe shi Allah ya mana kyakkyawan tarshe Allah ya ce
qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun
qala Allah ta'ala ya ce musu fiha tahyawna cikin ta za ku rayu kaga wannan sai yake ƙara ƙarfafa fassarar waɗanda suka ce ihbidu da aka ambata annabi Adam ne da abin da zuriyarsa suka dauka domin Allah ya ce fiha tahyawna cikin ta za ku rayu wannan ƙasa wa fiha tamutuna cikin ta za ku mutu wa minha tukhrajun kuma daga cikin ta za a fidda ku bil ba'thi domin tashin alqiyama nan din shine inda Allah ya ce mu zaunin mu fiha tahyawna a cikin ta za ku rayu to tunda Allah ya ce mana a ciki za a rayu kuma wannan munafiki ne wai zai ce ka san yanzu wadansu wai har kama wajen zama suke a sararin sama a wata da gaske a ai an kama feguna duk ba ku sani ba Allah kuwa kasashe sun je sun kakkama wajaje eh kasashe masu kinibibi duk sun je sun kakkama wajaje an kakkafa tuta a cikin wata duniya idan ta rikice can za su tafi an kakkama waje har ma sun so mai yin tsoro a wajen sun so mai shuka sun yi wasu dabarbaro da tsoro zai dan fara fitowa eh ai sun kama waje to ma ga wanda zai je eh ai Muhammadu Gawo ma ya ce Allah da ya yi wata a sama bai yi shi ba dan aje a taba Muhammadu Gawo shi linge ko na Niger wani mawaki duk wanda ya je karamba ni ne ya kai shi Allah ya ce fiha tahyawna cikin ƙasa za ku rayu mu ga wanda zai je can din ya zauna fiha tahyawna cikin ƙasa nan ne za ku rayu ji Allah wa fiha tamutuna kuma a cikin ta za ku mutu wa minha tukhrajun kuma daga cikin ta za a fidda ku kamar yadda Allah ya faɗa ne cikin suratul Taha ko minha khalaqnakum وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga jikin kasa muka halice ku wato asalin halittar annabi adam alaihi salam wa fiha nu'idukum kuma cikin ta za a maida ku ma'ana in kun mutu adatan akan tona kasa ne a sa mutum ko da a cikin ruwa ya mutu ai ma'anar a cikin kasa ya mutu ko da konewa ya gaba ɗaya ba abin ne shi ba ai ma'anar dai a cikin ƙasa aka maida shi kuma Allah yace wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daga cikin ta kuma zamu fidda ku wani karo na daban shine tashin alkiyama. Thumma aqabal qissata bima yati, sannan ubangiji ya ta'kidi a wannan kissa da ayar da ke tafi fa kala, sai Allah yace
ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa dhalika khair dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun.
Allah ta'ala ya ce ya bani adama, ya ku ƴaƴan adam, yanzu an fuskanci ƴaƴan adam, an ba mu kissan abin da ya faru tsakanin baban mu annabi adam da iblis. Annabi adam dai alaihi salam shine abul bashar, Allah ya halicce shi a aljanna, ma'ana Allah ya halicce shi kuma sai ya ce zauna a aljanna shi da matarsa, ga abinci nan kome su ci. Iblis sai ya zo ya yaudari annabi adam da Hawwa'u mahaifiyar mu, sai fidda su, kafin ya fidda su sai da ya tozarta su, ya musu tsirara, ya sabbaba musu, ya musu tsirara, bayan da ya musu tsirara kuma ya sabbaba, aka fitar da su daga cikin aljanna suka dawo ban ƙasa yana noma da kiwo. Kaga wahala ko? To don Allah yanzu ka kaddara, a ce wani ne ya zo shi sai samu mahaifanka, ya aikata musu mahaifanka directly wanda suka haife ka, suna cikin rufin asiri, sai ya zo shi ya sabbaba musu, sai da ya munafurcin da aka fitar da su daga gidansu, bayan an fidda su daga gidansu an kwace gidan, kuma suna cikin kasuwa, sai ya zo duk sai ya cire musu tufafin jikinsu, ya cire ma gyatumar zanin ta tsirara, ya cire ma shi ma dattijo abin nan tsirara. Ka kaddara ya za ka yi da shi, ka kaddara. Na kawo wannan kutancin ne gwari-gwari, ya za ka mu'amalance shi, ya za ka gan shi, masoyinka ne, tsakaninka da shi ai gaba an kulla kenan, saboda ya maka gayacin mutuncin da ba samu wanda ya maka irinsa ba. To haka annabi adam ya yi wa mahaifanmu annabi adam, wato haka iblis ya yi ma mahaifanmu annabi adam da Hawwa'u. To yaushe kuma za ka rike shi a matsayin masoyi? Alhali ga masoyinka shine Allah yana cewa ga tafarkin da za ka bi, shi kuma iblis ya ce a karkabi, kuma dama ga abin da ya yi wa mahaifanka. Ashe sa Allah ta'ala yake ambata mana, afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu, yanzu za ku rike shi da shi da zuriyarsa sune majibintan ku, sune masoyanku, min duni ku banne ni Allah inji Allah, wa hum lakum adu, alhali kuma maki ne a gare ku ga abin da ya muku, kuma ku din mahalakar da ku yake so yayi. Allah ce bi'sa lizzalimin badala, kai tir da irin wannan musayan masoyi da azzalumai suka rika. To haka shedan iblis kar abu wasu wasansa. To nan Allah sai ya kira mu dan ya mana kashiri, tun daga abin da ya wakana tsakaninsa da mahaifanmu. Ya bani adama, Allah ta'ala sai ya ce ya ku ɗan adam, kad anzalna alaikum libasa, haƙiƙa mun saukar muku fa da tufafi cikin ni'imar da aka muku, ko da a nan duniya ma Allah bai bar ku tsirara ba, sai ya saukar muku da tufafi. Ai iblis shi yana son ya tozarta ku ne, iblis yana so ya halakar da annabi adam, sai bai samu nasara ba, annabi adam shi sai ya koma zuwa ga ubangijinsa, kuma Allah ya ce fataba alaihi wahada, sai Allah ya amshi tubarsa kuma ya shiryar da shi ya koma kan shirya. To a nan duniya Allah bai bar mu tsirara ba, da iblis ya so hatta a aljanna ya mana tsiraici. To Allah sai ambaci wannan ni'ima, ya bani adama, ya ku ƴaƴan adama, kad anzalna alaikum libasa, hakika mun saukar muku fa da wasu tufafi ay khalaqna wa anzalna lakum munhalitta kuma muka saukar muku bi tadbiratin samawiyya da gudanarwar da Allah ta'ala yake yi al'amura daga sama su sauko ai dama ce wa fi sama'ir rizqukum ko arzikin ku a sama yake wa asbabun nazila nazilatun minha da kuma sabubba da suke sauka daga sama kal matar ruwan sama shine zai sauka lil qutun sai a samu auduga wal kitani a samu kirtani wasufi dabbobi masu ci abinci sai a samu wool a jikin su gashin nan nasu da shi ma ake saka wagairu hada duk sauran abubuwa daga sama Allah yake saukar sababun su sai ku samu ku yi tufafi libasan tushabihu libasa abawaykum fil janna Allah sai ya ba ku hikima ya ba ku ni'ima yadda za ku saka waɗansu tufafi da suka yi kusan kama da tufafin mahaifanku aljanna domin yana rufe muku al'aura yuwari sau'atikum wa risha sai Allah ya ambaci sifa na waɗannan tufafi yuwari waɗanda suke boye muku ayyastur fi dunya anan dunya zai suturce muku sau'atikum al'auraku wa rishan da kuma jawaska nan jawaska malamai sai suka fassara azzina wato kawa kwalliya ai mun san jawaska ko tsuntsu yana da gashi a ƙarshen gashin tsuntsu zaka ga akwai dan siriri haka mai tafshi shi ba shi da kauri wanda idan har kala ce ma ko da dawi su ne in kala ce ma a jikin wancan nadefin za ka ga kalolin sun fito to shi ake ce ma jawaska kananan kananan gashi da yake fitowa a ƙarshe a defi wanda da shi ne tsuntsu yake kwalliya to sai aka ambace shi rish Allah ya saukar mana da tufafi sannan warishar da kuma jawaska ma'ana da azzina malamai suka ce a cikin waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya ambata guda biyun nan su ne asalin hikimar tufafi su tufafi abu biyu suke sabe suna sabin asitir wato su sitir ce maka al'aura sannan kuma suna yi wa mutum amfani wajen azzina kawa da haka waɗannan abubuwa guda biyu suke gudanarwa ma mutum ya suturce al'aurarsa sannan kuma su bashi kwalliya wa huwa ma yatajammalu bihi min athiyabi kaga shine nan rish mala yace shine abinda ake kawa da shi na tufafi to wannan yana cikin ni'ima da Allah ta'ala ya bayar sai ga tufafi kala kala kowace al'umma da irin tufafin su da suke sanyawa ko akwai irin salon kwalliyarsa ko kowa akwai irin salon kwalliyarsa a kasashen turai kaga su sai su saka coat da suit da necktie ko koliman ne ma sai ka ganshi haka babin da zai bambanta sai ka ganshi da gemunsa yalwatacce ya kuma sa farar hula ko ya kawo ta hula ya saka ba matsala bane su a wajensu muku ana ga liman haka kuma ai sai a fara salati ko ba haka ba to nan kuma mu sai aka kawo mana mu a Hausawa ka sanya babbar riga ya ciki da babbar shakkara da jamfa ko wala Allah ya kawo rawani ka sa to sai a ce an samu kamala to ko akwai irin nasa ko akwai irin nasa zina din kai in ka saka wannan manyan riguna din a can in ka je sai su ga ka wahalar da kanka kai western din tufafi yaji ko kai kuma idan ka gansu da wannan sai ka ce ka ga mutum yana tafiya huntu yana tafiya babu wadataccen kaya to ko akwai irin nasu zina din haka Allah ta'ala ya tsara al'umma to wannan kayan kwalliya da ake sawa na tufafi Allah madaukaki yace wa libasu taqwa amma ku sani tufafi wanda yake na taqwa tufafi na tsoron Allah tufafi na bin abinda Allah subhanahu wa ta'ala yayi umarni imtithal al-awamir wastinab an-nawahi shine malan yace al-amalu salih kyawawan ayyuka da mutum zai yi wasamtul hasan da kuma tada mai kyau allazi yuqikum min al'azab wanda shine zai tsare ku daga azabar Allah a kiyama zalika khairun wanda shine fa'al khair min ittiba'i shaytani allazi yakshifu an awratikum akan ku bi shaytan wanda yake yaye muku al'aura ya muku tsirara aw libasu taqwa ko kuma tufafi na tsoron Allah allazi wafiqu shari'a wanda shine bin abin da ya dace da shari'a zalika khairun min thawbil khuyala wannan shi yafi alheri akan tufafin da za a sa masu toro ko kuma ba a bi Allah ba allazi yakshifu anil kibr wanda shi zai yaye wa mutum dabi'arsa ce ta girman kai wasu uttawiya da mummunan tsari da ya doro a kayansa wato bin Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya kawata jikinsa da bin Allah da nesantan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shine yafi alkhairi wannan tufar ita tafi daraja akan tufar da mutum zai saka mai tsada ta kwalliya amma kuma baya bin Allah don haka bin Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi khairin mafi alherin abin da mutum zai yi khairu ma yutajammalu bi mafi alherin abin da mutum zai yi kwalliya da shi masu hikima suna cewa idil mar'u lam yalba thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbihi wa la khaira fi man kana lillahi asiya mai hikima yake cewa idan har mutum bai sanya tufafi na tsoron Allah ba tufafi haka yasa amma ba shi da tsoron Allah ba mai tsoron Allah bane taqallaba uryanan wa in kana kasiya sai kaga ya zamanto tsirara koda ku da tufafi a jikinsa mutane sai su ganshi tsirara koda ba tufafi koda da tufafi a jikinsa yanzu mutumin da baya bin Allah yanzu misali a ce mutum ne ya sa tufafi masu kyau amma sai kuma aka kama shi ya yi sata ya kake gani ka san abu ne da yake sun ci gaba sai ka ga mutum an zo irin bukin daurin auren nan ko wani taro shaddar da ya saka wani allajin ma bai sa ba ya kawo zanna bukar irin tangaran nan an saka gashi lafiyayye ya samu waje ya zauna amma kuma farawan manyan wayoyi ne imana ya san manya manyan mutane za su zo masu irin wayar miliyan ka san wayar ma har akwai ta miliyan ko kun tabbatar ka ne bai san ma akwai wayar wai har ta miliyan ma da sama dama da haka to shi ne wanne je zai tsattsame to yanzu ya sa tufafi masu tsada gashi lafiyayye kuma sai aka kama shi yayi sata ana ta mangajin sa yanzu ya kake gani ai an masa tsirara ko da ku da tufafi a jiki bai bi Allah ba ko ya sa tufafi masu kyau sai ya ganshi yana tambele ya shawo giya takallaba uryan wa in kana kasiya to shine yake cewa wa khairu libasil mar'i da'atu rabbihi mafi alherin tufar da mutum zai kawata jikinsa da ita shine biyayya ga Allah wala khaira fi man kana lillahi asiya domin duk wanda ya kasance yana sakon Allah babu alherin tare da shi mutum zai sanya tufafi wala kantattun tufafi amma idan mai bin Allah ne mai tsoron Allah mai bin abin da Allah ya ce mai ilimi da intifali da sai kaga mutane suna bashi kima ko da ku tufafinsa kasassu ne wancan ko mai tufafi masu kyawu saboda sakarai ne baya bin Allah sai ga mutane sun ganshi bambara kai kaman tsirara to kaga shine Allah ta'ala ya ce mana wa libasu taqwa zalika khair dan kada murudu da waccan ni'imar da Allah ya ce ya bamu a duniya na kwalliya na tufafi da za su lullube mana al'aura da kuma kawar da za a yi a tsammata su ne umda su din dai Allah ya halatta mana ne saboda muna da bukatar su al'amar ne baruri rayuwa ba za ta yiwu ba sai da shi to amma asalin tufar da ake so mutum ya kawata jikinsa da ita shine tufa ta bin Allah subhanahu wa ta'ala na kiyaye dokar manzonsa sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu don haka Allah ta'ala ya ce zalika ai wannan da aka ambata ai zalikal bayanu min qissati khuruji adama min aljanna wannan bayani na kissan fitar annabi adam daga cikin aljanna wa naz'il libasi anhu da fusge masa tufafi da iblis yayi wa an zawjatihi da kuma ma matarsa lirtikabihi ma manuhiya anhu saboda sun aikata abin da aka hana sunnan وبيان أن العمل يشابه الثوب في ستر عورات صاحبه في الدنيا da kuma bayanin cewa ayyuka masu kyau yana kama da tufafi waɗanda suke suturce ma'abucin su a nan duniya Allah ce min ayatin Allah yana daga cikin ayoyin Allah yana daga cikin ayoyin Allah dalail qudratihi la'allahum yadhakkaru yanzu Mus'ab ibn Umayr lokacin da ya mutu me aka ambata da ya shahada a yakin Uhud Mus'ab ibn Umayr ba a ambace shi saboda rayuwarsa ta zamanin jahiliya ba an ambace shi da darajarsa ne saboda rayuwarsa ta musulunci a lokacin jahiliya dan gata ne matashi ne kyakkyawa na gani a cikin makka kuma gyatumarsa ta gaji kuɗi tana da dukiya tana daga cikin mata mafiya arziki a makka dan ana sha'awarsa saboda kyakkyawa ne kuma dan gata in ya zuba kaya ya hau kan doki yana tafiya sha'awarsa ake matashi ne karami dan shekara 10 sai musulunta da ya musulunta kuma matar sai ta kore shi uwar sai ta kishi ya tare wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da jikinsa ya canja jikinsa har ya baki baki har kanta kanta ne a jikinsa take saboda yunwa da wahala kuma sai ya zamanto shi ya share fage a Madina domin a lokacin da mutanen Madina al-As da Khazraj suka jo suke mubaya'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab ibn Umayr ya tura musu Mus'ab sai da ya je shi shekara guda a Madina kafin Annabi ya hijira yana karantar da mutane addinin Allah lokacin da Annabi ya zo Madina kowane gida kowace haula sai da ya samu a dalilin wa'azin da Mus'ab ibn Umayr yake yi shi da Abu Umama al-Bahili Abu Umama ko mutumin Madina ne saboda wa'azin da suke Annabi sai da ya tadda a kowace haula a Madina sai da ya samu wanda a kalla mutum ɗaya wanda ya musulunta a kowane gida a Madina Mus'ab ibn Umayr yana da daraja shine malamin farko a Madina matashi ne matashi ne kananan shekaru bai kai shekara 18 ba kuma ya shahada yaro ne fa amma babba kaji yanzu shi dan shekara 17 bai ma san ina aka dosa ba yana nan a cikin abin nan kwakwalwarsa ma bata ma saitu ba banda waya da browsing watakila bai san ma komai ba shi to Mus'ab ibn Umayr dan shekara 17 ne da kadan kaga lokacin da ya shahada talauci a cikin talauci yake talauci mai karfi bai mallaki komai ba sai wani dan zani warki ya daura a nan kugunsa daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa zuwa kasan gwiwarsa shine kawai abin da yake da shi ba ma riga shine kawai ya daura a jikinsa kuma hakan aka tafi yaki tare da shi ya shahada a Uhud lokacin da aka zo za a masa likkafani Annabi ya ce ku musu likkafani da tufafinsu shi in an ja tufarsa aka rufe kansa daga sai kwabdonsa ya fito saboda mayafin dan karami ne in aka ja ta kwabdon sai kuma da kirjinsa da kansa sai ya fita sai Annabi ya ce ku ja ta sama kwabdon nasa kuma ku sanya ganye ku rufe shi a kabarinsa to kaga dai ga matsayin da Mus'ab ya rasu walibasu takawa zalika khair amma a kulli yawmin bawan Allah na ina gaba ba zai gushe ba face an ambace shi saboda yana cikin sahabbai masu daraja to walibasu takawa zalika khair mutum ya kawata jikinsa da tsoron Allah shine mafi alkhairi akan ya kawata jikinsa da tufafi masu tsada kuma babu tsoron Allah wannan kyalekyalen duniya ne mai karewa Allah ce zalika min ayatin Allah waɗannan bayanan yana daga cikin ayoyin Allah dalailul qudrati dalilan da ke nuna iko na ubangiji yadda yake tadbirul al'amara la'allahum yadhakkarun tsammanin su mutane za su astufa yu'minuna si imani na'am
يا بني آدم لا يفتن يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
الله تعالى يسألك كيران يا أن آدم لي يا بني آدم كاكدا يا أندد يا أكو يا أن آدم ومنجز مفيك كيران ya ku ƴaƴan adamu la yaftinannakum ash-shaytan kada fa shaydan ya fitine ku ya bashe ku ai la tattabi'uhu kada ku bi shaydan fatuftinu ballantanaku fitunu da shi fayukhrijukum min ni'mati rabbikum har yafuddaku daga ni'imar ubangijin ku duniya da lahira kama akhraja abawayakum min al-jannati kaman fa yadda ya fitar da mahaifanku guda biyu adamu da hawwa'u daga cikin aljanna yanzu anhuma libasuhuma har ma yana fuske musu tufafin su yana musu tsirara liyarihuma sawatihima domin ya nuna musu al'aurarsu ta bayyana to kar ku bi shi innahu domin shi shaydan shi iblis yarakum yana ganinku huwa shi wa qabiluhu da kuma qabilarsa junuduhu rundunarsa shaydanu kullun sai ya hallara su haka hadisi ya ambata yakan yi assembly da gaggagaggan su manya-manya a kullum ya conference su me kauka aikata yau wanda ya ce na aikata kaza yake ce ha ba kai komi ba bangushe sai dan sawa ne saki matar sai ce zai aure wata ita ma za ta aure wani bangushe sai dan samu kauci na kauci suke fada ce za su sulhunta sai wani ya ce bai gushe ba sai da ya sa wane da wancan suka yi zina sai ya ce zo kusa yau kai za a dora wa wannan kambun kai ka ci medal saboda ya sa wani da wata sun yi zina Allah ka mana sani to Allah ya ce innahu yarakum shi fa iblis yana ganin ku huwa shi wa qabiluhu da shi da rundunarsa masu taimaka masa a awanuhu kenan wal qabilu al jama'a thalathatu fasaida min qaumin shatta min haythu la tarawnahum ta inda ba ku ganin su ai baka ganin shaytan baka ganin iblis amma kuma yana taro da kai wani lokaci kana feeling din presence sun su wallahi ko lokacin zaka feeling din presence din shaytan ko iblis in yana so cutar da kai ko wani abu kuma ya kasa isa zuwa ga kanka ana feeling din presence sun sa innahu yarakum huwa wa qabiluhu kuma wallahi tallahi bai sai maka kome ba sai in Allah ta'ala ya nufi innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun Allah ne ba da garanti innahu shi iblis laysa lahu sultanun ba shi da wani iko ala alladhina amanu ga wanda suke da cikakken imani suka tsayu ga Allah suke da yaqini da ubangijin su wa ala rabbihim yatawakkalu wanda suka dogara ga Allah in dai baka raba wuta ba to shaytan ba shi da iko akan ka Allah ce inna ma sultanuhu ikon da yake samu har yayi wani abu alladhina yatawallawnahu ga wanda suka jibince shi ne in mutun dama shi ma ya yadda da shaytanin watakila zai ce a masa wani abu shi ma to shikenan to shi ya je shi ya ce a masa aiki da shaytanu kuma wani in yayi aiki da shaytanu zai hau kansa amma baka yadda da shi ba baka da wani al'amari da shi babu diplomasiya tsakaninka da shi ubangijinka ka dogara kuma ka tsayo a kayan afkar din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mutum ya tsaya akan imani to ba shi da iko akan ka Allah ya ce inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun lalle mu mun sanya shaydanu su zamanto waliyai lil ladina la yu'minun ga waɗannan da ba su yi imani ba saboda lokaci nan za mu tsaya insha Allah in Allah ta'ala ya kai rayuwar mu gobe ma iya waiwaye sai ko mu dora akan inda muka tsaya abinda muka fada daidai Allah ya tsara mu halada wanda muke na kuskure ubangiji ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم اللهم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان يا أرحم الراحمين يا عفو يا رحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين